Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger, kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Darul da Koniya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Assalamu alaikum, Ibrahim Kalmu Si Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 30 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta kare ta zargin cewa tana kokarin kafa dokar daƙil ƴancin jaridanci. Kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tayi. Baban gida Jibrin kuma zai shigo da shehin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jiya Lahadi, tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya caccaki jam'iyyar siyasar da ya kafa, yana cewa ba zai jefa jam'iyyar ZANU PF mai mulkin kasar ƙuri'arsa ba a zaben kasar da za a yi yau Litinin. Wannan ko shine karo na farko cikin shekaru 38 da Mugabe baya takara a matsayin shugaban jam'iyyar ZANU PF. Mugabe dan shekaru 94 da haihuwa ya yi murabus cikin watan Nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojojin kasar. Mutumin da ya dade yana mataimakin sa dan shekaru 75 da haihuwa Emmerson Mnangagwa shine ya gaji Mugabe kuma yake takara shugabancin kasar a yau. Ko da shike mutane 23 ne suka yi rajista za su yi takarar shugabancin kasar daga karshe, dai ana kallon takarar tsakanin mutane biyu ne, Shehu Mnangagwa wanda yake fuskantar kalubale mai tsanani daga sabon shugaban babbar jam'iyyar Hamayya dan shekaru 40 da haihuwa Nelson Chamisa. Mugabe da sauran 'yan takara sun bayyana fatar wato sabin zai bude sabon babi ga kasar Zimbabwe. A Mali kuma an fara kida ƙuri'uwa zaben shugaban ƙasa da aka yi jiya Lahadi, inda aka ce an yi tarzoma da hare-hare da aka kai da rokoki da barazana da kuma kafa rumfunan zabe na bogi. Shugaba Ibrahim Bubakar Keita yana neman wa'adi na biyu. Akwai wasu 'yan takara 24 suke kalubalantarsa. Rahotanni sun ce masu jefa ƙuri'a ba su fito ba sosai a duk fadin ƙasar, ciki har da Bamako babban birnin ƙasar. Rabin masu zaɓe a yankunan ƙasar biyu ne suka samu katunan zaɓe, ma'ana fiye da mutane 800 ba su samu damar kada ƙuri'a ba. An dakatar da zaɓe a wani ƙauye da ke arewacin ƙasar bayan da mayakan sa kai suka harba rokoki kusa da wani ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya, sai dai rahotanni suka ce babu wanda ya jikkata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar zai dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka idan Majalisar Dokoki bata ware kuɗi domin a gina katanga kan iyakar ƙasar da Mexico ba, domin hana bakin haure kwarara Amurka. Shugaban Amurka ya yi ƙirarin cewa tilas 'yan Hamayya daga jam'iyyar Democrat su goyi bayansa kan kare kan iyaka da zai hada da ba da kuɗi domin gina wannan katanga da kuma sauye-sauye masu tsanani ta fuskar shige da fice. Amma wani bangare na jam'iyyar Republican mai rinjaye tare da 'yan Democrat waɗanda kansu ke haɗe a baya-bayan nan har sau biyu suka yi watsi da ƙudurorin shige da fice da shugaban na Amurka yake ƙoƙarin ya gabatar. A wani saƙon Twitter, Trump ya yi kira ga Amurka ta koma amfani da shirin shige da fice wanda ya ba da fifiko ga cancanta, yana cewa muna buƙatar mutanen ƙwarai su shigo ƙasarmu. To, labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani jiya Lahadi ya buga Prime Minister makwabciyar ƙasar wato Pakistan mai jiran gado ɗan wasan ƙwallon cricket da ya rikide ya zama ɗan siyasa Imran Khan, ya buga masa waya domin ya taya shi murnar nasarar da ya samu a zaben ƙasar ta Pakistan, ya kuma gayyace shi ya ziyarci Afghanistan. Khan ya karbi gayyatar kuma ya gaya wa Ghani cewa zai kai ziyara bayan ya kama aiki a zaman Prime Minister, kamar yadda jami'an ƙasar ta Afghanistan suka faɗa. Shugabannin biyu sun yi alkawarin za su yi aiki tare domin su ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar siyasa, zamantakewa, tattalin arziki da al'adu, kamar yadda kakakin Imran ɗin ya yi bayani. A halin da ake ciki kuma an kai tsohon Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif wanda yake kurkuku asibiti saboda larurar zuciya. Jiya Lahadi aka kai shi asibiti daga gidan yari bayan gwajin zuciyarsa da aka yi nuna yana fama da matsala, kamar yadda ministan cikin gida a lardin Punjab ya yi bayani. Bayanai suka ce an kwantar da shi a sashen kula da masu fama da cutar zuciya kuma zuwa yanzu baya cikin wani hadari. Ranar 13 ga watan nan ne aka kama Sharif da yarasa Maryam bayan da suka koma kasar daga Ingila. Dama can wata kotu ta yanke musu hukunci bayan idon su na dauri a gidan fursuna saboda ta same su da laifin cin hanci da rashawa. A kasar Girka, kasar ta fara binne waɗanda mummunar wutar daji ta kashe bayan da wutar ta afka wani yanki wato inda masu wato ƴan yawon bude ido suke yawan sha'awa ko kuma suke son zuwa. Wurin yana gabashin birnin Athens amma kunjiya ne wannan al'amari ya yauku. Jami'an ƴan kwana-kwana sun ƙara adadin waɗanda gobarar dajin ta halaka zuwa 91 kuma akwai mutane 25 zuwa yanzu ba a san inda suke ba bayan wutar ta ratsa ta yankin a ranar Litinin ta makon jiya. Daruruwan mutane ne suka halarci addu'o'i na musamman da aka yi a gari da ake kira Mati wurin da ƴan yawon bude ido yake da farin jini a gunsu inda kuma gobarar ta fi barna. Jami'an kwana-kwana suka ce galibin mutanen gobarar ce ta halaka su, wasu kuma ruwan teku ne ya halaka su yayin da suke kokarin tserewa daga wannan wutar.
Haba Iman Alu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai an yi shekara da shekaru ana takaddama kan doka ko ka'idar jaridanci a Najeriya. Na baya-bayan nan shine batun majalisar fasalta ka'idar jarida wadda ake ta samun bayanai masu cin karo da juna a kanta. Don haka wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin kula da harkokin yada labarai da wayar da kan jama'a na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Suleiman Adekoye, wanda Madinar ta tambaye shi ƙarin bayani kan dokar da ake takaddama a kanta. Sai ya ce,
"Daman akwai doka wanda take gargadar da masu aikin jarida ko suna aikin su daidai ko ba sa yi daidai. Wannan kansu ita ce tana duba ayyukan da suke yi a shawarce su a ga inda suka abin da bai daidai ba. Suna da yadda nasu na kansu na cikin gida da ke lura da zaman lafiya tsakaninsu da kuma al'umma da kuma aikin jarida ba tare da an ci mutunci da cin zalin mutane ba. Wayannan dokokin soja ne suka yi su kuma a ka'idan kundin dokoki na Najeriya duk wani dokan da dama an riga an yi su idan ba masu gyara ko an musu kuskurima ba sun zama doka kenan. Yawancin dokokin nan ana duba su daidai a ga inda za a yi gyara a kawo yanayinsu daidai da zaman demokradiya shi ne makasudin wannan dokan da muke ciki.
Wane irin gyara kuke son ku yi mata yanzu?
Gaba ɗaya ma an sauke sannan za a sake. Sakewan akwai waɗansu inda aka su aya-aya da aka sa da za a mai da su waɗansu gabaki ɗaya an sauke. Amma muhimmin gyaran da na ciki shi ne maimakon ta zamanto cibiyar da za ta ma masu aikin jarida alkalanci, yan jarida su kankansu su ne za su zama membobi na wannan cibiyar ba wai ya zamanto cibiya wanda gwamnati ne za ta yi amfani da shi ta yi ma masu aikin jarida bulala ko wani abu. So za su yi zaman kansu da kansu kamar da wasu sana'o'i kamar sana'ar lawyer da likita da sauran makamantansu suna da irin wannan dokoki da ya ba su daman su yi zaman kansu da kansu su ma kansu shari'a in sun bacin basira wani wuri da sauran makamantansu wannan dokan illa gyaran da ake so aikin.
Mun samu labari cewa akwai waɗanda ke ganin yin wannan doka zai takura ma ƴan jaridu ne sannan kuma ya kyautata ma wasu kamar ƴan bangaren aikin radio da talabijin zai kyautata musu, waɗanda kuma suke aikin jarida zalla zai takura musu.
Mu yin doka muke yi kuma in da ka ce kada majalisa ta yi doka sai saboda ana shari'a wato kenan ba mu da aiki domin kusan kowane abu rayuwa na duniya nan ana shari'a kan su nan kowane abu. To in ka kawo wannan sai dai ko in kotu ta bada abin da ake kirawa injunction cewa kada a zauna a kai wannan kuma zai wuya kotu ta ce kada majalisa ta yi doka zai wuya. So, idan an yi kuma komin dokan da muka yi ba zai shawo kan shari'a da ake yi ba domin shi ma dama kundin dokoki na Najeriya ta hana cewa ayi doka da za ta zamanto ta hukunce mutane daga abubuwan da mutum ya yi da baya, sai dai ta fara daga ranar da aka yi doka. Inda ba a yi haka ba, wani zai iya shige gona da iri.
Wannan haka yake kuma a gaida Madina kafin mu ci gaba ga wannan. Gai da ɗan Hausawa a Sudan. To yanzu kan bari mu koma gefe guda, Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Kuɗi a kashe ne su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Salihu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Bakinmu na makon jiya, Alhaji Sani Dutsinma da Sanata Aliyu Sabi Abdullahi da Alhaji Bashir Baba za su ci gaba da firarsu da wakilin murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, a kan illa ko rashin illar jinkirin da kasafin kuɗin bana ya samu. Ga yadda firar tasu ta kasance.
Abun ta da wujijiyar wuya, wai daga January dole December. Now, wata goma sha biyu. In January December ka dauka wata goma sha biyu zakai, in June ka dauka ai wata goma sha biyu zakai. Ai abinda ke ma'ana, abinda ya kamata ce da mu dan Najeriya, abinda ya kamata ya damu gwamnati, abinda ya kamata ya damu majalisa, yaya aiwatar da wannan abun za ya kasance? Shin aiwatar da shi wanda ido za mu sanya mu tabbatar da shi? Idan ma aka maida shi February duk watan da aka dauka da yadda doka take wata goma sha biyu din nan wannan ya dauka. Abunda ke matsala kuma abunda ne yafi damuna shine cewar zama da ake zaman kishiya tsakanin majalisa da abunan da bangaren gwamnati. Na wannan shine abunda bai kamata ba. Mu tsaya mu kalli siyasa. Kowa ya tsaya daidai gurbinsa. Babu abunda ya damu dan majalisa da ya damuna ya ce shi dole constituency dinsa dole sai an sa kaza an yi kaza. Yana da kyau ya gyara. Amma yana da kyau cewar kamin a tafi a samu cewar da ni da ke da kai da kowa muna aiki ɗaya ne, muna wuri ɗaya ne, muna kowa aiki ne. Mu zauna kamin abun nan ya zama doka, mun zauna mun amince da cewar da kaza ɗin nan shine daidai. Inda abun yake da rauni shine cewa wannan system ɗin na presidential system ɗin da muke yi, kowane yana da tunanin cewar ni dole ne in tsauya in ga cewar ni ne gaba. A da in kin tuna lokacin parliamentary system, abun da minister member ne na parliament, member ne na majalisa. Haka kuma yawancin abun nan din na ƴan majalisar nan su ne za su zauna su tafiyar da ministries. A wannan za a zauna a kalli abun nan cewar ni din nan da kamar yanzu da sanata ke mu gaskiya ne sanata shi yana da constituency dinsa, amma kuma dan House of Reps shi ma yana da constituency dinsa. Nan sanata ya fi girma da wannan, amma in kika koma ƙasa kuma ai dan majalisar jiha shi ma yana da constituency. Amma duk abun da ba mu fahimta ba, duk abu ɗaya muke mawa. Saboda haka mu zauna mu kalli shin budget din nan kamun ya taho daga hannun executive
bangaren
gwamnati, waɗanne ayyuka ne, waɗanne su ne ainihin ayyuka waɗanda suka zama na gwamnatin tarayya. Kada ƴan majalisan tarayya su ɗauki aikin gwamnatin jiha da aikin local government domin ana cewa kokarin ne ko menene, su ce ai dole kuma ita federal government ta rage ƙarfinta a wannan ta koma wancan. Kin gane abin da nake nufi? Idan kamar yanzu lokacin da muke magana health, kamar health gaskiya is a concurrent abin nan, aiki ne wanda ya kamata local government ya kamata jiha ta ya kamata federal ta yi. To amma idan za a tsauna a tantamna shin daidai ina ne abin nan ya kamata a tsaya?
Bari zan zawo gare ka.
Ai in kika koma gare shi maganar zai nisa kafin watan na so yanda yayi magana.
amma abu ɗaya da nake son faɗa shine mu ba maganan kishiyanci muke duba ba, saboda mai ai gwamnati ɗaya ne, ko ba haka ba? Kuma abinda nake so
bangare ne na gwamnatin ko
abinda nake so ai Allah kare shine ai oversight da ake magana din nan shine sa ido bisa tsarin aikin gwamnati. Shugaban kasa in aka zabe shi an san shi kadai ba zai iya raba kansa ko ina yace shi kadai ne zai wa'annan ayyukan ba, shi yasa zai nemo ƙwararru wanda zai ba amana na su duba masa wa'annan ayyukan. To zababbu aka ba haƙƙin su sa ido wa'annan din abubuwan da aka ce ayi din suna yi. To abinda nake so masu saurare su gane shine yanda yayi bayanin maganan kasafin kuɗi, inda kamar da constitution ta bayar ana bi yanda ya kamata, cece ku ce ma ba za a ji shi ba. Kuma bari in bayani na farko a cikin constitution na ƙasa, an ce kowane ma'aikaci daga bangaren santarwa, daga bangaren majalisa, daga bangaren judiciary watan da shari'a, kowannen su in ka zo yin aikin ka kayi la'akari da aikin ka, kayi shi yanda ba za ka nuna bangaranci ba, ba za ka tauye wani bangare don ka fifita wani bangare ba, saboda yin haka zai kawo tada na tsaye, zai kawo tashin hankali, zai kawo wasu suna zanga-zanga. An baka amana, ana son ko me za ka yi ka kawo wannan balance din, ka tabbatar bangare-bangare na ƙasar nan kowa zai amfana da abin da kake son kai. A cikin constitution kuma an faɗa wayannan kasafi wato shine kuɗi, resources na ƙasa, a tabbatar an raba shi yanda ko ina kowa zai samu daman yayi aiki kamar da shi yake faɗi da zu. Wasu su Allah ya ba su ilimi, wasu Allah ya ba su ƙwarewa na wasu abubuwa, amma idan ba su samu tallafi yanda ya kamata ba, kila wayannan ƙwarewan nasu ba zai amfana da su ba. To a bisa haka idan wayannan ma'aikatan gwamnati sun zo za su yi budget wanda za su kawo mu majalisa, in sun yi la'akari da shi, misali muna da jihohi 36, muna da ƙananan hukumomi 774, duk wayannan abu ne wanda yake kowa ya sani. Kuma in kana son kai aiki, in ka zo kai ka son ka rarraba yanda ya kamata, kenan idan an kawo kasafi kowane dan majalisa in ya duba zai ga inda aka yi tana dama mutanen da yake wakilci, me zai faɗa? Ba abin da zai faɗa. To amma ina son tabbatar ma jama'a, yawanci tunda muka shigo misali ba ma ganin kasafi sai ranar da shugaban kasa ya zo ya aje shi a majalisa, a ranar ne ina zuwa, a ranar ne muke ganin abubuwan da ya kusa. Akwai tsarin da aka yi a baya inda aka kawo akan samu watan planning officers, don da na aiki ni planning officer ne, an kawo abin da ake kira medium term sector strategy planning, na tabbata shi ya san abin da nake faɗi ko kuma a wancan lokacin abin da aka yi, in aka zo wannan lokacin tsarin nan sai a kirawo committee, in kaman tsarin agric ne ko bangaren noma, sai a kira committee na agriculture, sai su zo za su ga abin da gwamnati ke da niyyar yi, za su duba inda suke da gyara da za su bayar, za su bada nasu shawarwari, za su kawo abin da nasu albarkacin bakin su su sa. Kenan lokacin da budget zai je zuwa majalisa already duk committees din nan kowa ya riga ya ga abin da ake so a yi, ya bada albarkacin bakin shi, an dauki abin da su ma suke ganin cewa mutanen su za su amfana, an kawo an haɗe. In aka kawo
wannan ita ce maganar da nake Hajiya Madina,
abinda ba haka shi
ba, an bar wani baya
yawa, ina so dama ina so ina so maka tambaya dama ce shin dangantakan nan tsakanin bangaren zattaswa da bangaren majalisa da take ta dangaltangal shin za ta shafi wannan harka na kasafin kuɗi a bisa bayanin da sanata yayi?
Wato ni ku duk kafin mu kai ga wannan Hajiya, kin ga ƙarin cewa an ƙara dala 6 akan abinda gwamnatin bangaren zantarwa mai akan farashin gagan danyen mai fetur, wannan duk ba wani abu bane, ba matsala bace, domin ai akwai dokar da aka yi dani idan aka ce ga kasafin kuɗi abinda gwamnati ta kiyasin za a sayar gagar mai, idan wani abu ya karu akai bisa doka babu mahalukatan da ya isa ya kalli bangaren zantarwa ya ce ina sauran ranar kuɗin. Amma daga baya sai aka zo aka yi wata doka wadda ta kirkiro abin da ake kira excess crude account,
wannan asusun
duk wannan asusun nan wanda duk ranar da ta shigo cikin wannan asusun yake shiga, daga baya a rarraba tsakanin gwamnatoci na tarayya da na jihohi da na
kamar yadda ake a yanzu.
Kin ji wannan abu na biyu shine tsarin ma da ake bi tukunna a kasafin tukunna, ni shi nafi matsala, ni shi nafi kuka da shi, kashi 75 abin da suke kira da current expenditure ayyukan yau da
kullum manyan ayyuka da kananan
ayyuka kuma manyan ayyuka kuma kashi 25
yanzu ga kai 30
yanzu ya kai 30 to madalla ga sanata ya fito mana da
bisa tsarin tunda shi shugaba Muhammadu Buhari ya shigo Buhari ya shigo dama cikin tsare-tsare da kuma gyaran da yake son a kawo yace ya kamata a fara rage recurrent saboda recurrent shine kaman kudin da kake kashewa yau da kullum sannan capital shine abin da kake amfani da shi wurin yin manyan
to mun ji bayani da
gurin sanata da sai ki dawo ga bayanan nan
in yi bayanin da zai
bayanan nan na cikin abin da Sani Aminu ya fadi dazu da ya fayyace abubuwan nan yadda kasafin kudin nan ake raba shi daki da sauransu ainihin manyan ayyuka da kananan ayyuka ne da bamu ce ga abin da aka ware musu ba ko ga abin da aka ware wa manyan ayyuka ba dalilin tambayar da nayi kenan yaya zai tasiri ne a rayuwar al'umma
an shine abin da nake nuna miki Hajiya
gashi ina zuwa da al'amura yau da
kullum naji ai shine
nake so da mutane
to bani in yi miki bayani tunda kin yarda da wannan kashi 70 kamar yadda ya fada na ayyukan yau da kullum kashi 30 manyan ayyuka abin nufi fa shine kashi 70 din nan za a yi ma'aikatan gwamnati ake wa ba wani ba za a biya albashin ma'aikata allowance din su za a yi yan tafiye-tafiye za a sayar computer a sa office za a sayar kujera da sauran irin waɗannan anan ne fa
kashi 70
suna cikin kashi 70 sauran kasa kuma an bar musu shi ne za a yi manyan ayyukan kasa ina zuwa to indirama na tukunna ka bar ni indira tukunna sai kai gyaran ka sanata now babban abin da yake da muhimmanci ki duba Hajiya shine idan kika tattara ma'aikatan gwamnatin kasar nan ka fatanin su tun daga kan shugaban kasa a kololuwa a gwamnatin tarayya har zuwa jihohi 36 da muke da su kama kidire har kananan hukumomi fiye da 700 din nan da muke da su duk wani wanda yake karbar albashi daga lalitar gwamnati daga kan shugaban kasar zuwa kan masinja na karshe mai karbar albashi mafi kankanta a duk waɗannan rukunoni da na lissafa in kika tattara su ba su kai kashi 3 daga cikin 100 na al'ummar Najeriya ba
to me yasa za a ware musu kashi 70 cikin 100 na ayyuka
kashi nawa
na gwamnatin tarayya ina zuwa gwamnatin tarayya eh nan ne ina ganin kaman kashi 5 shine ake magana in ka dubi federal government kenan amma idan ka hada da jihohi da wasu a yafi haka
jama'a zan yi sallama da ku anan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu usake jinmu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodine da suka taimaka da sauti ne Salwa Garba ke muku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation jaridar kuma da Toronto a daya daga cikin manyan labaranta cewa shugaba Muhammadu Buhari ya umarci kungiyoyin da ke goyon bayan sa da su dakatar da yakin neman zaben da suka fara domin bin dokan hukumar zabe ta kasa sanarwar da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Femi Adesina ya fitar sai kuma jaridar Vanguard da Toronto cewa an kama wani dan Najeriya dan shekaru 46 mai suna Emeka Nduku a kasar Amurka jaridar ta da banga ta ce an Najeriya wanda yake da passport din kasar Amurka a yanke masa hukuncin shekaru 4 a gidan yari bayan da aka same shi da aikata laifukan zamba na 419 inda ya nemi ya tamfari gwamnatin Amurka zanzaroton kuɗi har dala Amurka dala 900,000 ya zakare akwai wani dan Najeriya mai suna Chuka Mbono wanda yake neman ruwa a Jallo bayan da ya arce sai kuma jaridar Daily Trust ɗaya daga cikin manyan labaran take cewa wata kotu a kasar Amurka ta yi watsi da karar da wata kungiyar 'yan Biafra ta kai gwamnatin tarayya a kasar ta Amurka kungiyar fafutukar samun 'yancin 'yan kasar Biafra wato Indigenous People of Biafra ita ce ta shigar da karar gwamnatin tarayya tare da wasu jami'anta guda 15 inda take neman a biya ta maƙudan dalolin kasar Amurka a matsayin diyya cikin waɗanda kungiyar ta kai kara da ya hadda babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai da Director Hukumar Tsaron Cikin Gida Lawal Daura da Tsohon Inspector General na 'Yan Sandan Najeriya Solomon Arese da kuma magajinsa Ibrahim Idris da gwamnonin Abia da Anambra. Sai jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo jaridar kuma da tarwaito gwamnan jihar Cross River Ben Ayade yake zargin 'yan tawayen kasar Kamaru masu neman kafa kasar Ambazonia da kuma gwamnatin kasar Kamaru da laifin shigo da makamai cikin Najeriya ta wasu haramtattun kan iyakoki guda 27. Jaridar ta Sahara Reporters ta ruwaito gwamnan na kira ga jami'an tsaro da su tayi tsaye wajen sa ido da kuma kawo karshen smogan makamai da ake yi zuwa cikin gidan Najeriya daga kasar ta Kamaru. Ita kuwa jaridar da son ta ruwaito cewa 'yan majalisar dokokin jihar Ekiti sun tsame kansu game da wani rahoto ake bazawa cewa suna da niyyar tsige gwamnan jihar Ayodele Fayoshe daga kan mukaminsa. Jaridar The Sun ta ruwaito wasu 'yan majalisar dokokin jihar 23 na cewa ko kadan babu karshen gaskiya game da wannan rahoto. Karshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Babangida Shifrin Murya Amurka daga Lagos.
Ta gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jebi. Ina kira ga shugabannin kasashen Afirka na ECOWAS taron da za ku yi lome don Allah ku tattauna tashe-tashen hankulan da sun kada mu Afirka da cin hanci da rashawa da mulki gado don Allah ku yi gaskiya sai Allah ya taimake ku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malama dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana shine game da shugaban majalisar dattijai Bukola Karaki game da tsayuwar wani da shi baya jam'iyyar PDP shi baya jam'iyyar ADC. To ina so in bayar Karaki shawara dan Allah dan Annabi ka bar jam'iyyar APC domin mutanen nan su samu sukuni yadda za su gyara jam'iyyar su. Tunda kun ce jam'iyyar PDP za ku koma kayar da ni wasu 'yan majalisar dattijai da na wakilai sun koma jam'iyyar PDP amma kai ka komawa domin ka ci gaba da yin jam'iyyar APC zagon ƙasa to ta Allah ba taka ba.
Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba na faɗa bajo ga garkuwar ƙungiyar muryar talaka. Alhamdulillahi ala kulli hal. A yau dai ina so in ji kira ga gwamnanmu na jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan ɗan Kwambo da kuma sanatanmu Bayero da kuma ɗan majalisarmu na yankin na faɗa da Dukku Mama Shatu da majalisa Haji Baba da ɗan majalisa Kawu Musa da shugaban ƙaramar hukumar na faɗa cewa su yi gaggawa su kai wa al'ummar ƙauyenmu na can yankin da ba agajin gaggawa domin kuwa ruwan sama yana ci gaba da rarake garin yana ci gaba da kawo kururruka.
Kyauta Allah shi kyauta. Yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Ya Alhaji zuwan shugaban kasar Zimbabwe ya cecceki jam'iyyar siyasar da ya kafa yana cewa ba zai jefa jam'iyyar ZANU PF mai mulkin kasar kuri'arsa ba a zaben kasar da aka za a yi yau Litinin. Wannan shine zabe na farko cikin shekaru 32 da Mugabe baya takara a matsayin shugaban jam'iyyar ZANU PF. Mugabe dan shekaru 94 da haihuwa yayi murabus cikin watan Nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojin kasar. Mutumin da ya dade yana mataimakin sa dan shekaru 75 da haihuwa Emmerson Mnangagwa shine gaji Mugabe kuma yake takara na shugabancin kasar a yau. A kasar Mali kuma an fara kida kuriwa a zaben shugaban kasa da aka yi jiya Lahadi inda aka ce an yi tarzoma da hare-hare da aka yi da rokoki da barazana da kuma kafa rumfunan zabe na bogi. Shugaba Ibrahim Bubakar Keita yana neman wa'adi na biyu akwai wasu 'yan takara 24 suke kalubalantarsa. Rahotanni sun ce masu jefa kuri'a ba su fito ba sosai a duk fadin kasar ciki ko har da Bamako babban birnin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar zai dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka idan majalisar dokoki ba ta ware kuɗi domin a gina katanga kan iyakar kasar da Mexico domin hana bakin haure kurara cikin kasar ba.
To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin. Yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi sahabu Imam Aliyu da karantu na labaran duniya da wanda hada mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku huta lafiya.